نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوانا من جيشوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi na Masjidus Sahaba wanda ke daura da sakatariya ta karamar hukuma hukumar Katagum da ke cikin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin wallafar Al-Hafiz أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه وانا مجلسي شيننا قوم شابقي وانا نمتنا لاربا قوم شاهدوغ وطن صفر هجرر مائكي صلى الله عليه وسلم دق مكة ذو مدينة تنا دشكرا دبو ديد حريه دد أربعين دتقص wadda take daidai da 29 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya muna cikin babul mubadarati ila alkhairat babin da yazo yake magana kan gaggawa zuwa ga ayyuka na alkhairi wannan babi mun karanta ayoyi da hadisai da mawallafin littafin ya kawo karkashin babin hadisin da zamu tashi kansa shine hadisi na karshe a wannan babi wanda zai zama hadisi na 94 daga wannan littafi na Riyadus Salihin yace anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yawm khaybara la u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu يفتح الله على يدي قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله ألا ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم وانا حديثي شين حديثنا كرشي وانا بابي كمر يد نيبياني يتي عنه دقاقريشي wa kenan Abu Huraira saboda idan mun duba hadisin da ya gabaci wannan hadisi daga Abu Huraira aka samu shi to anhu wannan lamiri hu din nan zai sake komawa kan sahabin da ya gabata ne shine Abu Huraira domin shine ya fitar da hadisin da ya gabaci wannan hadisi kenan cewa da yayi anhu ban sani ba kuma a gurin ku haka ne nusakh din da suke gurin kamar yadda yake a guri na anhu din nan daga gare shi ma'ana daga Abu Huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yawma khaybara, lallai fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar khaybara yace. Yanzu zai hakaito mana abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi ranar khaybara. Khaybara gari ne wanda yake sanannen gari a wancan zamani da kuma wannan zamani gaba daya. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Khaybara anan ne gidaje na Yahudawa yake bayan an fidda su daga Madina, domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira daga Makka ya dawo Madina, ya tarar da Yahudawa da kuma kabilu na Larabawa. Su kabilu na Larabawan nan dama su ne suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato kabilar Aus da kuma kabilar Khazraj. Bayan sun karbi musulunci, suka dauka wa annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawarin idan yayi hijira ya bar garin sa garin Makka ya dawo garin su garin Madina, na farko za su bashi gurin zama, sannan kuma na biyu za su bashi kula da kariya kamar yadda za su ba wa iyalansu da matansu, ƴaƴansu da matansu, irin kulawar da za su ba wa ƴaƴansu da matansu irin ta za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi hijira daga garin Makka ya dawo Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi hijira daga Makka ya dawo Madina, ya tadda su Yahudawa suna zauna a Madinan banda su kabilun Larabawa da suka masa alƙawarin in ya dawo za su bashi kariya da kula a cikin garin Madina. Yahudawan Banu Nadir, wannan na farko kenan, kabilu ne guda uku na Larab na Yahudawa. Akwai Yahudawan Banu Nadir, akwai Yahudawan Banu Qainuqa, akwai Yahudawan Banu Quraiza. Waɗannan nau'uka guda uku na Yahudawa su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da su a garin Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga kyawawan halaye irin nasa da ɗabi'u, kyawawa irin nasa, idan ya samu mutum ko alaka ko hulɗa ta haɗa shi da mutum, ko da mutumin nan baya kan addininsa, annabi baya munana masa mu'amala, yana kyautata masa mu'amala. In kaga al'amari ya ɓaci tsakaninsa da wanda hulɗa ko alaka ta haɗa su, to ba daga manzon Allah bane, daga gurin sa, daga gurin shi wanda alaka ta haɗa su da manzon Allah ne aka samu lalacewar, ba daga gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To da yazo garin Madina, yayi kokarin su kulla wata yarjejeniya tsakaninsa da Yahudawa, wanda wannan yarjejeniyar za ta ba wa kowa damar zama lafiya, sannan kuma kowane ɓangare zai taimaki sashi a cikin garin Madina. Wannan abin da suka cimma kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taɓa su ba, ya ɗauka musu alƙawari, su ma sun ɗauka annabi alƙawari ba za su taɓa shi ba, ma'ana ba za su taɓa shi ba da shi da sahabbansa. Sannan abu na biyu, duk wanda ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama farmaki a cikin Madina za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi da su, su fuskanci wannan farmaki. Idan ma masu aka kawo farmaki a cikin Madina, za a haɗa ƙarfi da ƙarfe da annabi da su a fuskanci wannan farmaki. Wannan yarjejeniya ne suka cimma tsakaninsa shi da su. To ana nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita je yayi yakin Badar, yaki da ya auku tsakaninsa da Quraishawan Makka mushrikai. Allah madaukakin sarki ya bashi galaba a kansu, kansu mushrikan Makka. To annabi yana dawowa daga wannan yaki na Badar, wani sashe na kabilun Yahuda wannan ya fara nuna kyashinsa da hasadarsa. Da sun dauka idan annabi ya je, Quraishawa za su lankwame shi, za su gama da shi, za su shafe tarihinsa saboda dalilai da yawa. Dalili na farko, annabi ba shi da adadi mai yawa na mayaka, su kuma suna da adadi masu tarin yawa. Dalili na biyu, annabi ba shi da kayan yaki, da kayan fada, su kuma tuntuni dama a shirye suke, shi yasa kabilun Larabawa ke shakkunsu, kowa yake tsoron fada ta hada shi da Quraishawan Makka. To annabi yaushe ma ya dawo Madina, yaushe ma ya kafu, yaushe ya yi ƙarfi. To wannan dalili na biyu kenan, da yasa suke ga annabi idan dai wata fada ta hada su da shi da mutan Makka, to mutan Makka za su gama da shi. To kuma abin da suke tsammani ba shi ya faru ba. Sai zamanto annabi shi ya yi galaba a kansu, ya yi nasara a kansu, aka kashe da yawa daga cikinsu, galibi ma waɗanda aka kashe jagorori ne cikin Quraishawa mushrikan Makka. Wannan to ba ƙaramin ta'adi aka musu ba. Sannan baya ga haka, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama wani sashe daga cikinsu ya taho da su garin Madina a matsayin fursunonin yaƙi. Sannan dukiyarsu ta zamanto ganima gare shi, shi da sahabbansa. To Yahuda wannan abun ya musu zafi, saboda yadda suka yi tsammani ba haka ya faru. To wannan yasa suka kasa ɓoye hassadarsu da ƙyashinsu, sai ya zamanto yarjejeniya da suka cimma tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka keta wata daga ciki. To anan tunda yanzu sun keta yarjejeniya, kaga yanzu duk matakin da annabi ya dauka daidai ne, tunda ya riga ya cimma yarjejeniya da su. To anan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya fitar da wani sashe, ba duka ba, yasa annabi yana da adalci. Da aka samu wani sashe na Yahudawa ya keta hurumin yarjejeniya, ya saba yarjejeniya da annabi ya cimma tsakaninsa da mutanen nan, ai da duk annabi sai fitar da su. Annabi da ya tashi bai haka ba, sai duba wannan wanda ya keta yarjejeniyar, ko waɗannan da suka keta yarjejeniyar daga ina, wace ƙabila suke na Yahuda, ƙabila kaza, sai annabi ya fitar da su daga Madina. Kenan yanzu saura ƙabilu biyu, an fitar da ƙabila ɗaya ta Yahudawa, da ta fita sai ta tafi Khaibara, wace ake mana magananta a nan cikin wannan hadisi. Ƙabila ta biyu ita kuma da ta tashi ita ma sai ta ƙara nuna nata ƙyashin. Su wancan ƙabila ta farko sun yi yunkurin kashe annabi ne, kisa wacce take ta yaudara da makirci, Allah ya tona asirinsu, annabi ya fitar da su. Ƙabila ta biyu kuma ita ma ƙyashin ne take nunawa, amma ta hanyar cin zarafin wani sashe na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata cikin mata musulmi ta je kasuwar Madina tafane, wani ba Yahuda ya lallaɓo sai kama bakin zaninta, sai ɗaure da gwafar rumfa da take sayayya a ciki. Ita ba ta sani ba, har hankalinta yana kan abin da ya kawo ta kasuwa dominsa shi ne tafane. Ta ƙare tafanenta, ta juya za ta tafi, tunda an riga an ɗaure bakin zaninta da jikin sanda na gwafar rumfa, kaga wannan zai sa zanin ya yaye daga gare ta. Abinda kuma ya faru ke, sai zanin ya yaye daga gare ta, sai ta yi tsirara. Yahudawa suka yi shewa na izgili da murna da dariya, saboda musulma ta tozarta. Wannan ya sa wani sashe daga cikin musulmi da suke gurin suka yi rubdugu kan wannan ba Yahude da ya wannan aika suka kashe shi. To anan sai fada da fitina ta auku tsakanin ɓangaren Yahudawa da ɓangaren musulmi. To da annabi ya ji labari, su ma wannan ƙabila da ɗan su ya yi wannan aika kuma suke ƙoƙarin ɗaukan mataki saboda an kashe shi, su ma sai annabi ya fitar da su. Don saura ƙabila ɗaya ta Yahuda, su ma da annabi ya fitar da su, sai suka tafi Khaibara, wacce muke bayani a kan. Ƙabila ta ƙarshe kuma ita ce ba ƙabilar Banu Ƙurayza, yanzu an fitar da ƙabilar Banu Nadir da ƙabilar Banu Qainuqa, da suka fita duka sai galibinsu sai suka tafi Khaibara. Khaibara kuma wani daji ne, ƙaton daji wanda akwai fili sosai na noma tsakanin Khaibara da garin Madina. Malamai suna cewa kusan mil 100 ne, ya kai kusan mil 100 tsakanin Madina da Khaibara. To da Qainuqa da Banu Nadir waɗannan kabilu guda biyu na Yahuda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita su daga Madina sai suka tafi Khaibara suka je suka yada sansani a can suka yi gidajen su gidajen da suka gina su da duwatsu masu ƙarfi ta yadda zai yi wahala a samu a rusa in suna cikin gidajen suka yi ganuwa suka kewaye inda gidajen su suke ciki kuma suka sa kofa mai ƙarfi ba wanda zai iya shigowa gare su sai ya wahala ta kenan yaƙar su za ta yi wahala yaƙin su yaƙar su zai yi wahala to sai ɗaya ƙabilar ita ce ƙabilar Banu Qurayza ita ma bata tashi warware yarjejeniyar da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai da manzon Allah ya samu kansa da shi da sahabbansa a tsaka mai wuya shine lokacin da Larabawan Makka kabilu da su Yahudawan da Annabi ya fidda su daga Madina suka hada kawunan su da sauran kananun kabilu na Larabawa suka taho a shekara ta 4 bayan hijira da nufin su gama da Madina to anan ne su kuma Yahudawan da suke cikin Madina Qurayza anan ne suka saba yarjejeniyar da take tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yaki shine aka kira shi da Ahzab wanda akwai sura su kutum cikin Alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya mata laqabi da wannan sunana wannan yaki da ya auku tsakanin Annabi da bangaren Yahudawa da Annabi ya fitar daga Madina da kuma Qurayshawa mushrikai da suka hada kansu suka taho dan su gama da Annabi wanda aka kira su da Ahzab Suratul Ahzab to sun zo ga sunan suna kokarin shigowa Madina an ba da Annabi shawari ya toni makekin rami ta hanyar da za su iya shigowa Madina in sun zo shiga Madina ga gare su to Annabi ya toni rami da shi da sahabbansa mutanen nan suka taho shiga Madina sai ya gagare su to amma duk da haka ba su juya ba suna so su gama da waɗanda suke cikin ramin su samu su tsallaka su shiga Madina to a wannan yanayi da Annabi ke ciki su kuma Yahudawa da suke cikin garin Madina Qurayza sai suka warware yarjejeniya tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka hada baki da Yahudawa ƴan uwansu da suka hada baki da mushrikan Makka da suka taho dan su gama da Annabi sallallahu alaihi wasallama labari ya iska Annabi cewa su kuma suna can cikin Madina suna kokarin afkawa kananun yara da Annabi ya bari da mata nan ga Annabi yana fuskantan Yahudawa guda biyu da da can ya fidda su a Madina da kuma mushrikan Makka da sauran kabilu na mushrikai na Larabawa can kuma cikin Madina ga can Qurayzawa suna shirin hallaka mata da kananun yara to wannan ne Allah ba mu labari cikin Alkur'ani ilja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da suka zo muku ta saman ku suwa suka zo ta sama sune Qurayshawa tare da Yahudawan Qurayza a Qaynuqa da Nadir wa min asfala minkum kuma sannan suka zo muku ta ƙasa gare ku ma'ana daga cikin garin Madina sune Qurayz Yahudawan Banu Qurayz da suka saba yarjejeniya da aka cimma tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan Allah madaukakin sarki yazo da ikon sa yazo musu da iska da guguwa ta ruda su ta rikirkita su dole bayan da suka iya suka tattare nasu ya nasu suka tafi yanzu tunda sun tafi saurawa saura ɗin cikin gida waɗanda suka warware yarjejeniyar da take tsakanin su da Annabi Annabi ya fita daga rami shi da sahabbansa suka dawo Madina suna dawowa ya ce wa sahabbansa la yusalli yanna ahadukum adh-dhuhra a wata riwayan al-asra illa fi bani Qurayza kar ɗayan ku ya ajiye makamin sa kar ma ɗayan ku ya kuskura ya sallar azhar sai a Banu Qurayza tunda sun saba alkawari a je a gama da su yarjejeniya da aka cimma tsakanin mu da su tunda sun saba sun karya a je a gama da su dan ma su yi gaggawar tafiya Annabi ya ce sallah ma kar su yi sai a ta to anan su ma aka je aka gama da su aka fidda su daga Madina to su ma an karkashe wasu daga cikinsu dan ba a bar su sun tafi duka ba masu wanda zai iya yaki daga cikinsu an kashe shi sai aka bar kananun yara da tsofi da mata to shine su ma suka tattara ya nasu sai suka tafi Khaibara sai zama yanzu Khaibara sansani ne da santa na Yahudawa to waɗannan Yahudawan da suka koma Khaibara ya zama musu nan ne garin su wata kil wani yayi tambaya yace anan hadisin ana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yawm khaibara annabi yace ranar yakin khaibara kenan au yaki ya auku a khaibara eh yaki ya auku a khaibara menene ya haifar da yakin khaibara wannan abin tambaya ce abin da ya haifar da yakin khaibara yadda suka hada kai da mutanen makka su yahudawan da suke zaune a khaibara ainuqa da nadir ai mun yi bayani cewa sun hada kai da mutan makka sun zo su gama da annabi to anan ne kuma annabi zai ramuwar gayya mun gane bayani lokacin da yaki ya lafa tsakanin annabi da mutan makka da annabi koyaushe ana dauki ba dadi tsakanin sa da shi da quraishawan makka to sai a shekara ta 6 a shekara ta 6 ayi hakuri na zurfafa ko amma ana fahimtar bayani a shekara ta 6 bayan hijira annabi ya fita zai je ya aikin umra daga Madina sai ya isa wani guri da ake kiran sa Hudaybiya wanda tsakanin sa da Makka bai wuce kilomita 10 ba da ya isa mutan Makka sai suka hana shi shiga Makka suka ce ba su yarda ya shiga Makka ba shi kuma gashi ya zo da niyyar zai yi umra ne yace musu ba wani abu ya kawo shi ba fa sai dan ya girmama wannan daki da su ma suke girmama shi suka ce duk da haka dai ba mu yarda ka shiga ba to anan ne sai aka zauna aka yi kaida da sharuɗa tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam su mutan Makka ce suka ce mun yarda ka shiga Makka amma baba na ba sai bade in ka yarda shikenan ka sa hannu in baka yarda ba to shikenan annabi yace ya yarda sannan abu na biyu a tsaida yaki tsakanin annabi da su annabi yace na yarda ba matsala yanzu an yi signing annabi yayi signing su ma sun yi signing akan an tsaida yaki su ba za su yake annabi ba annabi ma ba zai yake su ba to wannan dama ce annabi ya samu tunda an tsaida yaki tsakaninsa da mutan Makka dama shi ne ya dauki hankalinsa to yanzu ya samu dama ya je ya afka ma waɗancan mutane na Khaibara Yahudawa na Khaibara waɗanda suka hada baki da mutan Makka suka zo su yake shi a shekara ta 4 wanda Allah bai ba su nasara to anan ne annabi a shekara ta 7 tunda yanzu yaki ya tsaya tsakaninsa shi da mutan Makka to sai amfani da wannan damar sai ya tafi Khaibara shine anan Abu Hurairah yake bada labari cewar Annabi sallallahu alaihi wasallama ranar yakin Khaibara da Annabi yaje a shekara ta 7 da niyyar ya rama abinda Yahudawa suka yi yunkurin yi masa Allah bai ba su nasara ba to shine Annabi yake wannan bayani da zamu karanta yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la uqiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu lokacin da aka hallaru a fili na Khaibara ga sahabban annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai yace la uqiyanna hadhihi ar-raya ya daga katuwar tuta wadda galibi dama annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo fita yaki yana fita da tuta katuwa wadda duk wanda yaga wannan tutar ya san ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama duk inda kuma aka ga wannan tutar an san ta nan ne musulmi suke dama galibi ɗabi'a ta Laraba in za su fita yaki ko ta kabila tana da tutar ta da aka santa da shi ana ganin tutar an san wannan tutar Quraishawa ne ana ganin tutar nan an san ta Banu Tamim ce ana ganin wancan tutar an san ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to galibi annabi in yazo fita akwai kalar tutar da yake rikewa a duk inda aka ga wannan tutar an san tasa ce kuma duk inda aka ga wannan tutar an san anan mayakansa suke to haka zalika idan da ɗaya daga cikin mayaka zai bata ya kasa gane ina ce tawagar mu in ya hango tuta zai ce ga can tawagar to annabi yana rike katuwar tuta sannan akwai kananun tuta guda biyu da tutar al-muhajirun da kuma tutar al-ansar amma babbar tutar wannan tana hannun manzo Allah wani lokaci yakan bada ita ma wani ya rike cikin mayakansa to shine ya daga tutar ranar yakin Khaibara yace la uqtiyanna hadhihi ar-ra'ita rajulan yuhibbu Allah wa rasula, yace hakika tabbas wallahi nan har rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, yace zan bayar da wannan tutar gobe a wata riwayar gadan, anan ba a kawo gadan din ba, wata riwayar la uqtiyanna ar-ra'ita gadan rajulan, gobe lallai hakika tabbas wallahi zan bayar da wannan tutar ga wani mutum. Annabi bai bayyana wani mutum bane wannan. Rajulan a larabci ana kiranta da nakira, suna ne wanda yake gamammen suna, gamagarin suna, wanda kowa anan a cikin mu za a iya kiransa da rajul, suna ne wanda yake gamagari. To annabi ya amfani da wannan lafazi saboda kar a gane wane ne zai ba, sai in goben tayi an danka masa anan ne kowa idansa zai gane masa wa za a ba tuta. Annabi yace la uqtiyanna hadhihi ar-ra'ita rajulan, lallai tabbas hakika wallahi wannan tutar gobe zan bayar da ita ma wani mutum. To anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya saya, kaga kowa zai yi tsammani, wannan zai yi tsammani, wancan ma zai yi tsammani, kuma kowa zai fatan ina ma a ce shi za a ba wa tutar. Me yasa? Saboda bayanin da annabi wannan mutumi, annabi ya bayyana siffarsa, yace yuhibbu Allah wa rasula, wannan siffarsa ta farko ke. Mutumin da zan ba wa tutar nan gobe mutum ne wanda yuhibbu Allah wa rasula, yana son Allah da manzansa, wannan falala ce mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya maka shaidar soyayya ga Allah da manzansa, ai kai rabo duniya da lahira, tunda duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa tawfiki da soyayya ga Allah da manzansa, wannan yayi babban rabo a duniya, yayi babban rabo a lahira, domin ba wanda zai so Allah da manzansa sai mu'min. Alama ce ta imani son Allah da manzansa, duk wanda ya zama yana tsananin soyayya ga Allah, yana tsananin soyayya ga manzon Allah, to wannan mai imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka ta'mal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu, lallai ya ɗanɗani zaki na imani wanda Allah da manzonsa suka fi soyuwa gare shi sama da wani wanda ba su ba. To kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana siffa ta farko cikin siffofin wanda zai ba wa tutar, shine yana son Allah da manzansa. Kenan annabi ya masa shaida da ni da imani, mutum ne mai imani wanda zan bawa tutar nan gobe. To kaga wannan shaida da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai falala ce mai girma ga wanda za a ba wa tutar. Saboda haka kowa zai yi fata, kowa zai yi buri ina ma a ce shi za a ba wa tutar. Siffar tasa bata tsaya iya nan ba, a wata riwayar anan ba a kawo ba, annabi ya ce wa yuhibbuhu Allah wa rasulu, a wata riwayar, wannan riwayar ta Muslim ce, a riwayar da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a kanta, annabi ya faɗi siffa ta biyu ta wannan mutumin da ya ce zai ba wa tuta gobe, ita ce wa yuhibbuhu Allah wa rasulu, wannan siffarsa ta biyu ke. Siffarsa ta farko yana son Allah da manzansa, kaga wannan alama ce ta imani gare shi, shaida da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Siffarsa ta biyu wa yuhibbuhu Allah wa rasul, kuma Allah da manzansa ma suna son sa, a ce Allah yana son ka, kowa ma ya kika, in dai Allah na son ka baka da matsala a duniya, baka da matsala a lahira, kowa ya kika, kuma a ce manzon Allah yana son ka, ai kai ba ya kai a duniya. To annabi ya bayyana wannan siffa ta biyu ga shi wannan mutumi da za a ba wa tuta din, Allah da manzansa suna son sa, kaga kowa zai kwadayi ina ma a ce shi za a ba wa, saboda waɗannan siffofi manya-manya guda biyu, a ce kana son Allah da manzansa, kuma wannan shaida ce da ta fito daga bakin wanda baya ƙarya, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Siffa ta biyu a ce shi ma Allah yana son sa, haka manzon Allah yana son sa, wannan ma ba karamar falala bace. Sai siffa ta uku an ambata mana cikin wannan hadisi namu da muke karantawa, yace yaftahu Allahu ala yadayhi, Allah zai bude kai bara a hannunsa, ace kai bara Allah ya bude ta a hannunka a wannan ba karamar nasara bace saboda abinda annabi zai zo ya ambata nan gaba li'an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am Allah shiryar da mutun daya a sababinka yafi maka alkhairi akan ace an cika maka duniya da jajayen raquma to shi gaba dai kai baran ma a hannunsa za a bude ta wannan ma falalaci inga ya samu falala guda nawa falala guda uku kuma duka a bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka dole sahabbai su sha'awa kowa ya sha'awa ina ma a ce shi za a ba mu wannan tuta kala umaru radiyallahu an umar dan khattab Allah madaukakin sarki yadda da shi sai ya ce ma ahabbatul imarata illa yawmai yace tunda nake a rayuwata ban taba son shugabanci ba ban taba son jagoranci ba sai wannan rana sai a wannan lokaci da annabi yayi wannan magana yayi wannan maganar cewar zai bada tuta wa mutum min da yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suke son sa kuma zai Allah zai bude kai bara a hannunsa yace sai nayi sha'awar ina ma a ce ni za a ba ma wannan tutar tunda duk wanda aka bashi tutar kaman an jagorantar da shi ne akan mayaka to shi kuma Umar yace tunda yake a rayuwarsa bai taba sha'awar jagoranci ba sai a wannan lokaci me yasa bayya sha'awar jagoranci ai ba shi kadai ba duka sahabban annabi ba sa sha'awar jagoranci saboda jagoranci jarrabawa ce mai girma ibtila'i ne mai girma wanda nauyi ne mai girma mutum ya dauka wa kansa ko da mutane biyar ne aka ce ga sunan kai ne jagorar su sai Allah ya tambaye ka akan su kullukum mas'ulun an ra'iyati kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowane ɗaya daga cikin ku sai an tambaye shi akan abin da aka bashi ki a ce gari guda duka suna karkashin ka kai ne jagoran su to wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka akan wannan mutanen wannan gari sai Allah ya tambaye ka mutanen da aka jagorantar da kai akan su ko da na wuni ɗaya ne sai Allah ya tambaye ka ya ka gudanar da jagorancin su a wunin nan balle a ce shekara ɗaya ko shekara biyu ko hudu sai Allah ya tambaye ka akan mutanen garin ko da ɗari ne a ce mutum ɗari na gari kaza suna ƙarƙashin jagorancin ka to sai Allah ya tambaye ka akan waɗannan mutane da ya danka jagorancin su a hannunka yaya ka rike amanar su yaya ka mu'amalanci dukiyar su yaya ka gudanar da jagoranci a cikin su yaya kai tasarrufi da haƙoƙin su duk sai Allah ya tambaye ka Allah sai ya tambaye ka akan lafiyar su Allah zai tambaye ka akan amincin su Allah zai tambaye ka akan tarbiyyar su Allah zai tambaye ka akan ilimin su Allah zai tambaye ka akan cimakar su Allah zai tambaye ka akan gurin kwanan su Allah zai tambaye ka akan suturar su ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya tambaye ka akai inda ba karamin al'amari ba ne saboda haka jagoranci abu ne wanda in har aka ba mutum to an ba shi jarraba mai girma to shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa sha'awar su shi yasa anan Umar yace ma ahabbatul imarata illa yawma tunda rake a rayuwata ban taba son jagoranci ba sai wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min rajulin yali asharatan illa jaa yawmal qiyamati wa yadahu maghlulatayn babu wani mutumin da zai jagoranci mutane goma face ranar tashin kiyama ya zo hannayensa a tattamke mutane goma fa kawai a ce suna ƙarƙashin jagorancinka waɗannan an danka amanar su a hannunka to ranar tashin kiyama za ka zo hannayenka a ɗaɗɗaure a tattamke menene zai warware ka adalci da kai cikin waɗannan mutane goma kula da kai da amanarsu da haƙoƙinsu wannan shi zai warware ka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye haƙoƙinsu bukatunsu tsayuwa kan al'amuransu, bibiyar yanayinsu, wannan shine zai kwanta bawa a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kadan ba sa sha'awar jagoranci, sai dai in ya same su a latilas bayan da suka iya nan sai su runguma. To ɗan uwa, mu kwatanta ɗabi'ar waɗannan bayin Allah da wannan zamani da muke ciki. Mutane za su iya rasa addininsu akan mutum ya samu wannan kujera wacce take cike da bala'i, take cike da jarrabawa, amana ce wacce za a danka ta a hannunka na miliyoyin mutane, ka ce eh kaji ka gani, har ma faɗi tashi ake ana nemansa, ana kokawa, ana zubda jini, ana fita daga musulunci, ana ta'amuli da bokaye. A 'yan shekarun da ba su taka kara sun karya ba, shekaru huɗu ko takwas, ka tara wa kanka bala'in miliyoyin shekaru da ba su da iyaka, kamar babu dabara a wannan al'amari abuwa. Ba dabara ko kan mai lissafi ba zai jefa kansa cikin wannan bala'in, ko janyo ka aka yi da ƙarfi aka ɗora ka, an kai ka an baro ka, balle a ce kai ka kawo kanka kuma kake ta faɗi tashin sai an ɗora ka. Hasali ma annabi ya ce duk wanda ya nuna kwaɗaituwarsa kar a bashi, wanda ya nuna kwaɗaituwarsa kujera ta jagoranci annabi ya ce kar a bashi. Me yasa? Ba zai adalci ba, ba zai kiyaye amanar da aka danka a hannunsa ta al'umma ba. To sayyidina Umar, me yasa a wannan rana yayi kwaɗayin wannan jagoranci? Saboda siffofin da annabi ya ambata ga duk wanda aka ba ma wannan jagoranci. Na farko, mutum ne wanda yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa suke son sa, kuma za a buɗe kai bara a hannunsa. Kaga wannan ko shakka babu, ko da an danka masa jagorancin Allah zai taimake shi yayi abin da ya dace a jagorancin, saboda yana son Allah da manzansa, Allah da manzansa ma suna son sa. Allah zai kama hannunsa ya jagorance shi ya zamanto yayi jagoranci wanda yake nagartacce. Dama ai ba abin da zai faru sai da ikon Allah. Yanzu duk wanda ya yi nagartaccen jagoranci ba yinsa ba ne yin Allah. To wanda yake son Allah da manzansa, Allah da manzansa suke son sa, ai za su taimake shi a jagorancinsa. Zai zama ya yi kyakkyawan jagoranci, zai zama ya yi nagartaccen jagoranci, amanar da aka danka hannunsa zai zamanto ya kiyaye ta yadda ya kamata, saboda Allah na son sa, Allah ba zai bari ƙafafunsa su goce ba. To wannan ya sa sayyidina Umar ya yi kwaɗayin wannan shugabanci, saboda ya san duk wanda Allah da manzansa suke son sa ba yadda za a yi ya taɓi. To saboda haka, inda za a ɗauki ragama na jagoranci a ɗora shi a kai a danka a hannunsa, to wannan zai samu agaji da taimako daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi yasa sayyidina Umar ya yi sha'awar wannan jagoranci da annabi ya ce zai danka gobe a hannun mutumin da yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa suke son sa, Allah zai buɗe khaibara a hannunsa. Sayyidina Umar ya ce fatasawartu laha raja'a an ud'a laha, ya ce sai na dinga bayyana ga wannan jagorancin kamar ya dinga bayyana. Ga sunan sun zo sun hallaru a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, dama annabi gobe ne ya ce zai bada wannan tuta a hannun wanda yake son Allah da manzansa, Allah da manzansa suke son sa, kuma Allah zai buɗe kaibara a hannunsa. Da aka zo aka hallaru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar sai yana ta leƙo kansa, yana shine ma'anar fatasawartu da, yana ta leƙo kansa saboda annabi ya ganshi ya ce a Umar zo. Fatan sayyidina Umar ya ce fatasawartu laha, sai na dinga bayyana ga wannan jagorancin, ina nuna sha'awata, ina nuna kwaɗayina, fatan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ni. Ya ce raja'a an ud'a laha, fatan a kira ni ga wannan jagorancin, fatan a kira ni ga wannan tutar a danka ta a hannuna. A wata riwayar an bayyana cewar da annabi ya yi wannan bayani cewa gobe zai bayar da tuta a hannun mutumin da yake son Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa suke son sa, Allah zai buɗe khaibara a hannunsa. A wata riwayar fa batan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, anan fa sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kwana ba su bacci ba suna ta tattaunawa da zukatun su wannan na tadi da zuciyarsa wancan ma na tadi na da zuciyarsa yanda suka ga safi haka suka ga dare tunda suka kwanta dai mutun ya juya nan ya juya ta ana ta tunani yanzu wai annabi zai ba fitar nan kowa ne kowa ne ina ma a ce ni ne wannan tadin da kowa ya tai da zuciyarsa har gari ya waye shine wannan ita ce ma'anar fabatan nasu yaduquna lailatahum ayyuhum muqaha mutane sai suka kwana suna ta hira da tattaunawa da zakatun su mawane ne za a bayar da ita ma'ana mawa za a bayar da ita wannan tuta da annabi sallallahu alaihi wasallama yace zai bayar da ita gobe to sayyidina umar anan gurin yace fatasawartu laha sai na dinga bayyana ga wannan jagorancin raja'an ud'alaha fatan a kira ni zuwa gare ta a kira shi zuwa ga wannan tutar a kira shi zuwa ga jagorancin to da gari ya waye sahabbai suka zo suka hallaru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa annabi zai ba wa tuta anan yace fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ali dan abi talib Allah yarda da shi fa atahu iyaha sai bashi wannan tuta kenan wa sayyidina ali aka ba wannan riwaya ta muslim ta zo a takaice amma riwayar bukhari da muslim da suka yi ittifaki akan ta ta fadada bayani riwayar bukhari da muslim lokacin da sahabban nan suka hallaru gaban manzon Allah ranar da yace zai bayar da tuta ga mutumin da yake son Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa suke son sa Allah zai bude kai bara a hannunsa annabi yana budar bakin sa kowa zuciyarsa tana dar dar ya ji ko sunan wa za a kama ina mu annabi ya kama sunana an zo wasu sun tsatsaya a gaba fatan annabi ya ce na gaba gaban nan bari in duba in ga wane ne ya riga zuwa in bashi kowa yana wannan fatar annabi yana budar baki sai ya ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abu talib to ali dan an abu talib baya ma gurin sai suka ce huwa yashtaki ainai ai shi kan ma bai halarto wannan taron ba yana can yana fama da idanunsa suna masa ciwo ai da sai annabi ya ce to tunda idanunsa suna ciwo shikenan bari a duba wani amma annabi bai yi haka ba sai ya ce to aje a taho da shi fa arsalu ilaihi anan sai suka tura wani sashe daga cikin su fa utiya bihi sai aka zo da shi anan gurin wasu daga cikin malamai suka ce zai iya yiwuwa ma ba a taho da shi ba yana Madina tunda in har sai an aika a taho da shi to kaga kenan a nesa yake wasu suka ce a an taho da shi amma dai yana masauki bai iso wannan taro ba bai samu damar zuwa wannan taro da annabi ya ce zai ba da tuta ba saboda yana fama da matsanancin ciyan ido to shi yasa da annabi ya tambaya ina yake aka ce ai yana can yana fama da ciyan ido yace a zo da shi suka tura wani sashe masaukinsa sai aka je aka taho da shi abinda zamu fahimta ƴan uwa in har ba za a kira shi ya taho da kansa ba sai an taho da shi wannan na nuna matsanancin ciyan ido da yake fama da shi idan ka ji an ce sai an je an taho da mutumin da mayaki ne gwarzo ne ba inda ba zai iya takawa ya je da kafafunsa ba wannan na nuna yanayi da yake cikin matsananci na ciyan ido domin zuwa suka yi suka taho da shi to da aka taho da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa basaqa fi ainihi wa da'a lahu annabi sai ya tofi cikin idanunsa wannan duka riwaya ce wacce ta zo cikin bukhari da muslim anan muslim bai kawo ta annabi sai ya tofi cikin idanunsa ya masa addu'a ya masa tofi fa bara aka allam ya kun bihi waja sai sayyidina ali ya warke sarai kamar bashi da ciyan ido kamar ma bai taba ciyan ido ba idanunsa suka dawo lafiyayyu to fa atahu raya sai annabi ya danka masa wannan tutar to daga nan ne wannan riwaya ta mu ta dora kaga bayanan da suka gabata a baya duka ba a kawo ta ba cikin wannan riwaya da muke karatu a cikin ta ta muslim amma riwayar da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan ta akwai wancan bayanai da suka gabata na baya yace fa atahu iyyaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan tutar ya ba mawa ya ba sayyidina Ali bayan ya danka masa tutar sai masa wasiya ya masa nasiha wannan ƴan uwa yana nuna falalar wannan sahabi sayyidina Ali soyayyar da Allah yake masa da soyayyar da manzo Allah ke masa wannan na nuna mana falalarsa haka nan shi ma soyayyar da yake yi wa Allah da manzansa na nuna mana falalarsa sa'annan da annabi yayi bushara cewar Allah zai bude Khaybara amma a hannunsa wannan ma duka na nuna mana falalarsa to sai annabi ya masa nasiha bisa ga wannan aiki da zai tura shi yace masa imshi wala taltafit ka kama hanyar ka ka shiga sansanin nan na Yahudawa wala taltafit in ka kama hanyar ka ta tafiya kar ka yi waige kar ka juya ka tafi kawai gaba gadi kai tsaye ba waige ba juyawa ba tsayuwa hatta yaftah Allahu alayka har Allah ya bude maka garin shi a riwayar Bukhari da Muslim annabi ce masa yayi imshi ala rislik ka tafi a hankalinka cikin nutsuwarka kenan karka tafi da alfahari karka tafi da fankama karka tafi da nuna isa kaji cewa an yi bushara ce annabi yayi bushara cewa Allah zai bude kai bar a hannunka kar hakan ya saka alfahari a ka tafi cikin nutsuwarka annabi yace hatta tanzila bi sahatin har ka je ka sauka a sansanin su wannan a riwayar Bukhari da Muslim bata zo ba a wannan riwayar ta wannan riwayar abinda ya bayyana masa ka tafi karka yi waige karka yi juye karka juya karka waiga hatta yaftah Allahu alayka har Allah ya buda maka garin Khaybara yanzu annabi ya masa wasiya wasiyoyi guda hudu anan an ambata mana guda daya sauran ukun kuma a wata riwayar daban an ambata mana wace ce aka ambata mana anan imshi wala taltafit wannan wasiya annabi kenan da ya masa ta farko ka kama hanyar ka ka tafi kar ka yi waige kar ka juya in ka kama hanyar ka wannan wasiyar da annabi ya masa ta farko wasiya ta biyu da yace imshi ala rislika ka tafi a cikin nutsuwarka suka ce annabi babu wani abu face ya nuna sahabbansa hatta tafiya yanzu tafiya ne zai yi zuwa gurin yaki ya bude sansani na Yahuda sai da annabi ya nuna masa yadda zai tafiya sannan wasiya ta uku da annabi ya masa yace in ka je ka sauka a sansanin su thumma du'uhum ila al-islam idan ka isa abu na gaba da zaka yi shine ka kira su ga musulunci wannan wasiya ta uku ce wasiya ta hudu wa a'limhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fi ka sanar da su abin da ya wajaba a kansu na haƙoƙin Allah a musulunci waɗannan su ne wasiyoyi guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa sayyidina Ali yanzu sayyidina Ali ya karbi tuta ga mayaka annabi ya hada shi da su annabi ya masa wasiya yadda zai yi idan ya je Khaybara fasara ali shay'an sayyidina Ali sai kama hanyar sai tafiya kadan ba da nisa ba thumma waqafa sai ya ja ya tsaya walam yaltafid amma bai waiga ba bai juya ba tunda annabi ya ce ka tafi kar ka juya bai juya ba wannan malamai suka ce na nuna mana yadda sahabbai ke kiyaye umurnin annabi sallallahu alaihi wasallama tunda annabi ya ce masa ka tafi kar ka juya to yanzu ya kama hanyar sa ta tafiya yana da bukata ga annabi amma duk da haka bai juya ba sai ya ja ya tsaya fasara khase daga muryarsa ya rasulullah ala ma za uqatilu nasa ya manzon Allah akan me zan yaki mutane yake ne yana da tambayar da yake so yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dube da wasiyar da annabi ya masa cewa ya kama hanyar sa ya tafi kar ya waiga kar ya juya sai kama hanyar sa ya fara tafiya sai ya tsaya saboda yana so yayi fatawa yana so yayi tambaya to amma tunda annabi ya ce kar ya waiga bai waiga ba sai ya daga murya ya ce ya rasulullah akan me zan yaki mutanen nan da zan je gurin su Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Idan ka je ka yake su har sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah. Kenan akan wannan zaka yake shi. Su shiga musulunci da kalmar ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wannan kalma ce ɗan uwa mai girman gaske. Kalmar ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wannan kalmar da za a sa ta a ma'auni. A sa sammai guda bakwai, da ƙasai guda bakwai, da abubuwan da ke cikin sammai guda bakwai banda Allah. Masa ya Musa, ya kai Musa saurara ka ji. Law anna samawati saba wa amirahunna ghairi wal ardina saba fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malad bihinna la ilaha illallah. Ya Musa saurara ka ji. Da a ce sammai guda bakwai, da ababen da ke raya sammai, mala'iku kenan banda ni inji Allah, da kuma ƙasai guda bakwai suna ɓangare guda na ma'auni, la ilaha illallah tana ɓangare guda na ma'auni, Allah ya ce malad bihinna la ilaha illallah, da la ilaha illallah ta rinjaye su, ta yi ƙasa sun yi sama saboda nauyinta. To da wannan lafazin zaka je ka kira su. Wannan yana nuna girman wannan lafazina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Annabi a wani guri yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannata. Duk wanda ƙarshen maganarsa ya zamanto la ilaha illallah, to wannan ya shiga aljanna. Kenan da shi ake shiga musulunci. Idan mutum ya zama shine ƙarshen maganarsa a duniya ya shiga aljanna. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan Annabi ya ce mabudi ne na aljanna. La ilaha illallah miftahul janna. Mabudi ne, yanzu duk wanda yake so ya shiga aljanna to rungumi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saboda shine key da za a bashi wanda zai bude aljanna da shi ya shiga. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan abin da zai kira mutanen kai bara zuwa gare shi ke. Yace qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ka yake su har sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kuma annabi Muhammad manzon Allah. Fa idza fa'alu dhalika, idan har suka aikata haka, ma'ana suka shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, sun shaida da wannan, kenan ba za su bauta wa kowa ba sai Allah shi shi kadansa. Kuma sun yi shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah. Shaidawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah shi ma yana da sharuɗa. Na farko dole a masa da'a cikin abin da ya umurta. Duk wanda ya shaida cewa shi manzo ne na Allah, to dole duk umurni da ya yi ya masa da'a. Na biyu, dole duk abin da ya faɗi in har ka shaida cewa shi manzo ne na Allah ka gaskata shi. Na uku, in har ka shaida cewa shi manzo ne na Allah, abubuwan da ya hane ka ka hanu. Na huɗu, in ka shaida cewa shi manzo ne na Allah, kar ka bauta wa Allah sai da abin da ya zo da shi. In har ka shaida cewa shi manzo ne na Allah, dan aike ne na Allah, don ka tashi ibadarka, duk ibadar da za ka yi wa Allah ka tabbata cewar shi ne zo da ita. Kar ka bauta wa Allah da ibadar da bai zo da ita ba, bai ma santa ba. Wannan an samu naƙasu, an samu tawaya kan shaidawa cewa shi manzo ne na Allah, tunda shi ne aka aiko da addini, shi aka aiko da ibada. To in har ka shaida cewar shi din tabbas haƙiƙa manzo ne na Allah, kar ka kuskura ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai da abin da ya zo maka da shi. To waɗannan abubuwa in har sun aikata, sun shaida cewa Allah shi kadai yake wajen ibada, sun shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dan aike ne, manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza fa'alu dhalika,
mana'u minka dima'ahum wa amwalahum. To a nan fa sun hana jinin su gare ka, ma'ana karka taba jinin su. Duk wanda ya shaida cewa Allah shi kadai yake abun bauta, karka taba jinin sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba manzo ne na Allah, dan aike ne na Allah, mai sako ne na Allah, karka taba jinin sa. Jinin sa ya hanu daga gare ka, an haramta maka taba jinin sa. Kenan ƴan uwa musulmi, zamu fahimci haramcin taba jinin musulmin da ya shaida Allah shi kadai yake wajen bauta, Annabi sallallahu alaihi wasallama dan aiken sa ne, zamu fahimci haramcin taba jinin sa. Wannan wasiyar da Annabi yayi wa Sayyidina Ali ke yace fa idza fa'alu dhalika, in har sun shaida cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne, mana'u minka dima'ahum, sun hana jinin su daga gare ka, ma'ana jinin su ya haramta gare ka ka taba. Kenan haramun ne taba jinin musulmi wanda ya shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah. Wa amwaluhum, dukiyar su ita ma ta haramta gare ka, karka taba musu dukiyoyin su. Kenan taba dukiyar musulmi al'amari ne mai girman gaske gurin Ubangiji babban sako. Taba jinin musulmi al'amari ne mai girman gaske babban sako a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Yace illa bi haqqiha, me cece ma'anar illa bi haqqiha? Illa bi haqqiha malamai sun fassara ta da fassarori guda biyu, wanda lokaci ba zai bamu dama mu fito da waɗannan fassarori na malaman ba. Mun so mu kai ga ƙarshen hadisin, amma wannan illa bi haqqiha bayanin yana da ɗan yawa, lokaci ba zai bamu dama mu fito da shi ba, sai mu haƙura mu dasa aya a wannan gabar, har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Insha Allah sai mu duba mecece ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa bi haqqiha. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.